بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقوى ما سكلم ده سورارم ده ودن ده آغا سكلم وكما سورارم تكفو فينا ده بيانين زامن كما كلم ده سورارم ني كيف أي ده ما كرمتم ميسونا دار الحديث السلفية da ke number 4 Madarkaci Road gaskiya layout Zaria a jihar Kaduna a Nigeria. A wannan safiya ta Alhamis ga date daidai da 8 ga watan Zulqa'ada hijirana da shekara 1432 daidai da 6 ga watan October shekara ta 2011, wannan kasar da kake ji da gani shine kasar na farko na karatun littafin أحكام الجنائز وبدعها نبب مالني محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله معك جنسرك يا غافر تامش. وانا متاشي دغا مفارك راتو اوانا اينهن فاسياني البركة ونددتن القوارين ان شاء الله تعالى زنبارة تكاشي wanda na dauki wannan alƙawari yau shekara 17 da ta gabata a lokacin da nake karanta littafin Nurul Albani wallafa babban malami Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Usman ibn Salih wanda aka fi sani da dan Hodiyo a masallacin mu na Juma'a na Muciya dake Sabon Garin Zaria a jihar Kaduna a nan Najeriya. Nace idan Allah madaukakin sarki ya raya ni, ina fatan zan samu wani lokaci da zan tabbatar da karatun littattafan malamai guda biyu waɗanda waɗannan littattafai zan ci gaba da karanta su da karantar da su har iya damar da Allah ya bani ta rayuwata. Wannan alƙawari shi ne a yau Allah maɗaukakin sarki ya amsa mini shi bayan shekara 17 nake ƙoƙarin in cika shi ga al'ummar musulmi. Alhamdulillahi fil akhirati wal ula والحمد لله وحده لا شريك له. أشاء يوم ذا مفارا كرنت وانا للتافي باين كرنت وانا للتافي بني شكرا قوم شا شدا دتقباتا وانا للتافي نفارا كرنت دشي على سفيكا كسوسيا سكا طوكا قداء تريد قوم شا تايا daga wata rana ta Lahad wadda ta dubi da 24 ga watan Dhulhijja hijira na da shekara 1416 kaga yanzu da 32 kaga shekara 16 kenan, wadda ta dubi da 12 ga watan Mayu wato watan May 1996. A wannan rana na fara karanta wannan littafi a cassette, amma in ba haka ba wannan littafin tun 1984 a cikin wannan masallacin namu na karance wa wasu waɗanda ba su wuce mutane guda 6 ba shi a nan masallacin mu da la'asar muka rinka yin karatun a wannan lokaci. Allah madaukakin sarki ya zuba albarka ya yada wannan ainihin karatu. Daga cikin inda naji karatun wannan littafi cassette din inda ha abin ya bani sha'awa a cikin motar wani bawan Allah wanda Allah ya mishi rasuwa a shekaran jiya, me yiwa a yau din nan za a yi mishi jana'iza a garin nan, shine Alhaji Shehu Ladan, wani tsohon ma'aikacin hukumar man fetur ta ƙasa ko NNPC da PPMC. Allah barakatun sarki ya gafarta mishi. Yau kamar shekara 13 mun hadu da shi, ban ainihin wato iya gane shi a lokacin ba, shi ya gane ni. Ya buɗe motar shi haka a wani gidan mai, sai na jiyo karatun. Na gaisa sai yake cewa, ayyuwan zuɗin nan ina tare da kai, ina ta jinka. Buɗe ƙofar mota sai na ji karatun littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'a'uha. Wannan bawan Allah, Allah mai rasuwa shekaran jiya a garin Dubai, bayan ya ainihin kusan shekara ɗaya yana rashin lafiya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya yafe mishi, Allah ya kankare mishi zunubai da kurakuran shi. A yau insha Allah ta'ala za mu fara karanta littafin Ahkamul Jana'iz. Muna masu kawo tarihin malamin da kuma takaitaccen tarihin ainihin da'awar shi. Shi malam Nasiruddin Al-Albani, sunan shi Muhammad, mahaifin shi ne Nasiruddin Nuh Al-Albani An-Najati. Mutanen kasar Albaniya ne. Albaniya kuma ɗaya daga cikin ƙasashe ce wadda musulunci ya shige su tun farko-farkon zamanin Sayyidina Umar har zuwa zamanin Sayyidina Uthman. Kuma waɗannan mutane mafi yawancinsu musulmi ne, fiye da kashi 86 na ƙasar musulmi ne. Amma gurguzu da zalunci irin wanda ya faru a lokacin tarayyar Soviet, a lokacin da suka ɗauko aƙida ta ainihin kwaminisancin cewa ba Allah, a wannan lokaci ne waɗannan ƙasashe aka danne su, sai aka ji kamar babu su a duniya, kamar babu tarihin su, kamar babu musulunci a cikinsu. A farko-farkon lokacin da ire-iren waɗannan munanan aƙidu suka fara shiga ƙasar, a lokacin Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai wuce shekara 6 a duniya ba. Mahaifin shi Malam Nuh malami ne, shi ne ya ɗauke shi tancak da shi da ainihin ‘yan uwan shi da iyalan, sai ya dawo da su ƙasar Suriya, wato ƙasar Siriya kenan. A wannan wuri wannan ɗa ya tashi yayi karatun addinin musulunci na farko a hannun mahaifin shi, domin malami ne na fiqhu. Sannan yayi karatun hadisi da alqur'ani da tafsiri da aqida a hannun abokan mahaifin shi. Daga baya aka sanya shi ainihin makarantar primary, a inda har ya kammala makarantar primary ta Islamiyya. Bayan ya kammala ya ci gaba da ainihin karatu a wurin malaman wannan ƙasa. Mahaifin shi ya koya mishi sana'ar hannu, ita ce sana'ar agogo, wadda da ita ya rinƙa yi yana rayuwa. Daga ƙarshe ya duƙufa wajen yi wa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama khidma ta hanyar karantawa, da karantar da ainihin wato hadisan shi, da kuma rubutawa da ainihin wato sharhi na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malamai ɗaya sun yi tarihin wannan malami. Daga cikin tarihin da ainihin aka rubuta, akwai tarihin ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi ba masare, Dr. Samir ibn Amin Az-Zuhairi, mai suna Muhaddisul Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani, babban malamin hadisin wannan zamani Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sannan At-Tamam Ad-Dani Tarjamatul Mukhtasara an Hayatil Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani yarhamuhullah, wanda ya rubuta shi ne Hussein Juma'a Hassan. Sannan sai littafin da Isam Musa Hadi ya rubuta mai suna Muhaddisul Asr Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani kama araftuhu. Sannan sai Hayatul Allamatul Albani rahmatullahi alayhi biqalbi wa jam' wa idad Isam Musa Hadi, shine da ya sake rubutawa. Sannan sai Safhatun Bayda min Hayatul Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa ma'ahu qatf as-simar bi akhir ma haddatha bihi shaykhuna Al-Albani min akhbar طبعا جديدة تحتوي على زيادات مهمة. أبو أسماء عطية ابن الصدقي علي سالم شي يربو تونا أينه اللتافي. فنن أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله مع آخر ما نشر عن مرض الشيخ ووفاته. فنن الإمام المجدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عمر أبو بكر شي رغوتا. sannan sai ainihin wato tarjamatul mujaza li fadilatul muhaddis Sheikh Abi Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa abwa'un ala hayatihi al-ilmiya al-Doktor Asim Abdullah Al-Qaryuti. Waɗannan kaɗan ne daga cikin littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda malamai ainihin suka rubuta tare da littafin da yake ɗauke da mujalladai uku, wanda ainihin wato Muhammad Ibrahim babban almajirin shi ya rubuta. An rubuta duk abin da kake bukata ka sani dangane da ainihin wannan malami, wanda yake baki ɗaya a wannan zamanin. Zan iya cewa kai tsaye ban san mutum kwaya ɗaya, malami ko ba malami ba, wanda ainihin aka yi rubuce-rubuce game da komi nashi. Domin daga cikin littattafan nan kaji tun ana rubuta tarihin shi, ina yayi karatu, girman ilimin shi, har aka koma tun daga ran da ya kwanta rashin lafiya gashi sai da aka ainihin rubuta komai, aka rinka faɗi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ɗauki ran shi, aka kai har zuwa lokacin da aka saka shi a kabari. Wannan har kasar sai da almajiran suke suka bayyana wa duniya komai. Gashi أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ما آخر ما نشر عن مرض الشيخ ليش الله سيش تكن شيء وفاته بالسيدة أينه انسك ربوتا أكان هكا داشنا وننكما الإمام المحدث العلامة الإمام المجدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ترجمة مستوفية تككن تاريه من النشأة tun daga tasowar shi ila wafa, wadda ainihin wato ta kai har zuwa ga rasuwar shi, fa rahmatullahi alayhi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ba za mu tsawaita ba, domin duk sanda muka zo zamu karantar da littafin Malam Nasiruddin Al-Albani, kamar yadda yake ɗabi'ar mu ce mun saba ainihin wato kawo cikakken tarihin shi. Kuma alhamdulillah tsawon zamani, kamar yadda mawaƙi yake cewa فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. أبو بوان دك جاهل تيسو يو دقو دك ليتا إشي كذاك زوك صنسو ألوك التند ميدا مكا منتانا أنا ديري أن مكتاش منا كران تبدل تفوانا مالمي سيوسو دك تكين يوم أم أهل السنة دك تكين انجير إذالة دكا مبانجرورن تبدا ديونا جوس دنك دونا سيسكا أوكا ووتا انجياتي مكاكفا مكي قرن تقوان مالمي أكام انجيسو muke kokarin daga wata da'awa akan aqidarsu. Allahu akbar, basu san wani bangare ne daga cikin bangarorin irin ayyukan alheri da suka tashi suke yadawa, mu ma muke nufin yadawa ba, inma kadai muna amfani da littattafan wani bawan Allah ne wanda ya daidai da zamanin da waɗannan da'awa ta taso. Yana yadawa su ma suna yadawa, mu kuma muka zo muna yadawa da harshen Hausa. To laifin da muka yi musu shi ne da yawancin ba su da littattafan a wannan zamani, da yawancin malamansu a wannan lokaci wasu ba za su iya karanta littattafan ba ko da an kawo musu. To shikenan sai suka ɗauka cewa ai wata da'awa ce ta fito tana karo da su, sai suka yi ta maganganu waɗanda muke fatan Allah ya yafe su akai. Daga ciki suke cewa wai ai kafiri ne ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Subhanallah, kafirta musulmi abu ne mai matukar haɗari. Balle musulmin da yake malami, balle malamin da yake malamin aqida, malamin tafsiri, malamin hadisi, malamin fiqh, malamin da ke koyar da al'umma ta farkin fiyayyen halitta, annabin tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. In ka dubi dama da haguna, gaba da bayana, nan littattafan da malamin nan ya rubuta ne, bai rubuta ko kwaya ɗaya don ya samu ko kwabo ba, sai dai ya rubuta ne ba dan komai ba sai dan ya yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a, zai yi irin wannan malamin abu ne mai sauki ka bude baki ka dankara mishi kalma kaulasan? To ya ku ɗan izala da kuka kafirta Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya shiryar da ku kuma ya gafarta muku, amma kun yi kuskure. Ya ku waɗanda ba ku san tarihi ba har suke cewa ai Bature ne, ai musulunta ne, yanzu nan jama'a turanci laifi ne? Turanci ba laifi bane. Harshen da Allah madaukakin sarki ya tattara shi cikin harsuna yake waqtilafu al-sinatikum wa alwanikum إن في ذلك لآية لمن؟ للعالمين. harshen turanci, harshen hausa, harshen fulatanci, wannan sabanin bambancin harsunan da aka samu, wannan aya ce ta Allah da Allah madaukakin sarki saukar da ita ga halittun shi. Dan ya kasance bature ne shi, to in bature take nufi ne turanci irin turancin sarauniyar Ingila, kai kuskure. Muhammad Nasiruddin Al-Albani hayyara su ko ABCD bai iya ba. Ba bature bane, bature ne turanci irin wannan, sai dai a cikin tarihin rububin zuba kasashe, kasar shi ta asali ta fada daga cikin yankin kasar Turai, kamar yadda a cikin tarihin rububin zuba kasashe kasar Imam Bukhari ita ma ta fada kasar Turai. Tarihin garin su ainihin wato abin nan Andalus ya fada cikin kasar Turai, inda su al-Imam al-Qurtubi suka fito, da su al-Imam al-Baji, da su Ibn al-Arabi, da su al-Imam Abdulhaq al-Ishbili, waɗannan duk kasashen su sun waye gari sun fada cikin kasar Turai. Shikenan ya zama laifi? Allah ya ce baya yi da Turawa? Wannan kabilanci ne, kuma kabilanci mummunar aqida ce da ɗabi'a. Gaskiya ne mutumin kasar Albaniya ne, kuma sai mu ce masha Allahu, abin duk da Allah ya tsara daidai ne, kuma ba sharri bane ko kadan. Na ɗaya kenan. Na biyu, cewar musulunta yayi, to yaushe kuma musulunta ta zama aibi wadda har za a aibanta wani da ita? Musulunta ta zama aibi kenan jama'a, yanzu musulunta ta zama aibi kenan? Idan ni dinnan Muhammad awwal Adam, idan musulunta nayi, yanzu shikenan nayi musulunci laifi, nayi musulmin laifi? Yadda kuma sai a zo ana cewa ai musulunta yayi, ma'ana yanzu wa'azi da ake akan kafirai su zo su musulunta, kenan wa'azin shi ma ya zama laifi, tunda in sun amsa sun musulunta ya zama laifi. To idan dai wannan islahin na cewa musuluntawa na yayi, ana nufin wai Muhammad Nasiruddin Al-Albani a yadda yake din nan shine zai musulunta, wannan magana ƙarya ce. Kamar yadda kai din nan ka tashi kaga iyayenka da kakanni musulmi ne, haka shi ma. Amma fa kamar yadda ka san kai din nan ba Fulatani, da kai din nan ba Haushe, da kai din nan ba Barbare, tabbas a cikin tarihin kabilarka, da tarihin yarenku, da tarihin garinku, akwai ran da ainihin kuka musulunta, haka shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin tarihin su akwai ranar da yake ita ce ranar da suka musulunta. Domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne babu wanda ya nakana mishi kalmar la ilaha illallah ya musulunta da ita. Bayan shi har Khadijatul Kubra uwar gidan shi musulunta ta yi, har Abu Bakar as-Siddiq musulunta ya yi, har Ali ibn Abi Talib musulunta ya yi. To musulunta kuma ta zama aibi har da za a aibanta wani? Kuma tunda Allah ya kawo mu yanzu daga cikin malamanku na cikin kungiyar Izala, akwai waɗanda suka iya karatu, akwai waɗanda suka je jami'ar Madina suka yi karatu, akwai waɗanda suka je jami'ar Masar suka yi karatu. Ku zauna ku karanta abin da ke cikin tafan mana ku gani, ku ga ya saba wa da'awar da Izala ta nufa, ko kuwa Izala ce a wancan lokacin shekara 30 take da karancin malamai da gogaggun masu ilimi waɗanda za su iya karanta waɗannan tafan, har ya kai sai suke ganin wani sabon abu ne. To babu shakka yana daga cikin imuwa da kuskure da ya samu wasu ƴan kungiyar Izala, sukar Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kuma ainihin sukar da'awar shi. Dan haka alhamdulillah, tunda Allah ya kawo mu lokacin da yanzu kam mafi yawanci in ba duka ba kansu ya waye har a cikin masallatansu, har a cikin malamansu, har a cikin mimbaransu na wa'azin ƙasa, zaka ji an samu matasan da yake kamar su Malam Abdulrazzaq ya haya haifan kaf a rayuwarsu, ma babu littafan da suke karanta su dogara da su irin littafan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Alhamdulillah, shine satuddi lakal ayyamu ma kunta jahila, abinda ainihin ka jahilta to yau da gobe insha Allah ta'ala za ta kai ka zuwa ga fahimtar su. An haifi wannan malami kamar yadda muka faɗi wajen shekarar hijira na da 1332 a daidai da 1914 kenan, shekarar da babban malami العلامة القاسمي من تفسير محاسن التأويل شي كما أشكر يا رسول so da dama nakan ce ja ya fado ja ya dauka a daidai shekarar da wannan bujimin malami wanda a zamanin shi kaf babu kamar shi ya rasu al-allamatul qasim a wannan shekara kuma aka haifi Nasiruddin al-Albani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Nasiruddin al-Albani ya rasu a hijira na da 1420 daidai idan ka gwada yau shekara 12 kenan wadda ta daidai da 1999 a ainihin wato shekarar Bature Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin shi da ya rubuta suna da yawa jama'a amma littafin shi da yafi kowanne shahara shine silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fi al-umma wannan littafin ya fara rubuta shi ne yana bayyana matsayin hadisai da basu tabbata ba yana yada su ainihin a cikin mujalla ana bugawa a cikin mujallatul tamaddun al-islami ya fara wannan aiki sai mutane suka yi ta ba da shawara akan ainihin wato muhimmancin wannan aiki da kuma nuna girman irin wannan aiki ya fi karfin a ce an bar shi a mujalla kadai a wannan lokaci shine sai aka fara buga wannan littafi silsilatul ahadith ad-da'ifa wato sarkoki na hadisai masu rauni da hadisan ƙarya da kuma mugun tasirin da suka yi a cikin al'umma shine aka ci gaba da buga wannan littafi har zuwa ainihin ƙarshen rayuwar shi a inda alhamdulillah kafin ya rasu aka buga wannan littafi baki ɗayan shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafin ne aka samu ainihin wato daga cikin almajiran shi wasu sun zauna suna aikin tacewa da rairewa don ya zama iyakacin hadisan kadai ake bugawa ba tare da sauran bayanin sarƙoƙin hadisan ba don da zaran ka ɗauka kawai ba abinda za a gani sai hadisin da ainihin matsayin shi ga wannan aiki a inda malam mashhur ya yi shi a cikin mujalladi hudu silsilatul ahadisi ad-da'ifa wal mawdu'a gashi nan ya ainihin wato tattara iyakacin hadisan ne da kuma bayanin matsayinsu ba tare da tsawaitawa ta komai ba sai dai ainihin bayyana cewa hadisi kaza da'ifi ne ko mawdu'i ne sannan sai ainihin dan uwan wannan littafin mai suna silsilatul ahadisi sahiha wannan littafin shi kuma yana bayyana hadisai ne waɗanda suka inganta da kuma bayanin ya akai suka inganta a ilmance shi ma malam mashhur ya zauna ya tattara shi gaba ɗaya a cikin mujalladi guda ya fitar da iyakacin hadisan kadai da kuma bayanin matsayinsu a daidai lokacin da aka samu ainihin wato wasu daga cikin almajiran shi aka samu malam Abdul Latif ibn Muhammad Ahmad Abi Rabi' yayi nizamul fawaid mimma fi silsilati Albani min fawaid mana fa'idojin da ke cikin na fiqh da tarihi waɗanda ke cikin waɗannan silsiloli guda biyu gashi malam Abdul Latif ya zauna ya tattara su a ainihin mujalladi biyu haka kuma babban dalibin shi ba masare Abu Ishaq al-Huwaini ya fara aiki al-Maniha bi silsilati al-ahadith as-sahiha gashi nan shi kuma yana tsaya yana aiki ne dangane da tsara littafin abu sababuka na fiqh madadin da littafin ana kawo shi ne duk hadisin da ya kawo shi za a fara da na daya na biyu to yanzu ya biya na tattaro hadisan gashi nan har ya gama mujalladi na farko Abu Ishaq al-Huwaini Hijazi shi wannan aiki Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan muka koma littafin ku da Albani ya rubuta su suna da dimbin yawa sanan nan abu ne littafin sifatus sala littafin sifatus sala san da malam Nasiruddin al-Albani ya rubuta shi kamar yadda yace a lokacin yana fama da talauci na kudin da za a buga Albani kuma shi da da'awar shi dakan dakace shi karbaka tankadan bakin gado shi kadai yake da da'awar shi daga shi sai daliban shi saboda haka babu wani wanda yake buga mishi littafi dan haka a wannan lokaci sai ya biya rairaye sifatus sala madadin mujalladi uku sai aka buga ta a cikin mujalladi daya juz'i daya kamar yadda ka santa dan haka yadda ka santa din nan to talkhisin asalin ne wannan gashi an buga ta ainihin wato gashi aslu sifatus sala a cikin mujalladi uku haka ainihin aka buga ta sa'an nan fa littafan suna da yawa banda waɗanda ya rubuta da hannun shi akwai waɗanda yawa aikin tahqiqi da ta'liqi ya dauki littafin Ibn Taymiyyah mai suna Al-Kalimut Tayyib ya yi mishi ainihin takhriji da ta'liqi a inda daga baya ya ware sahihan ciki ya mai da shi sahihul kalimut tayyib الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات وان دعينهم واتمال النعمان ابن محمود الألوسي ربوتا يباني يزونا يتحقيقي أكوان اللتافي شمتم ديمتو يناجم مغنغنون دا أكي قوبا آي يتنجدن تفسير روح المعاني يربوت اللتافي مال الناصر الدين الألباني يتحقيقي حكا حسن البنا الله يغافر تامشي ya rubuta littafi Al-Mar'atul Muslima Malam Nasiruddin Al-Albani ya dauka yayin takhrijin wannan littafi da kuma ainihin tahqiqin hadisan da ke ciki sai kuma Kitabul Iman Ma'alimihi wa Sunanihi wa Istikmalihi wa Darajatihi na Al-Imam Al-Qasim Ibn Sallam Abu Ubaidin Al-Qasim Ibn Sallam gashi wannan dadaddan littafi ne wanda ya kai shekara 1000 da kusan 200 ya rubuta shi ya ainihin wato yi mishi tahqiqi da sauransu sannan qissatul masih ad-dajjal wa nuzul isa alayhi salatu wassalam wa qatlihi iyahu ala siyaq riwayat abi umama radiyallahu anhu mudafan ilayhi ma saha an ghayrihi min as-sahabati radiyallahu anhu wannan ma yana daga cikin tafan da malam albani ya rubuta akan ainihin wato tarihin al-masih ad-dajjal na fata an gane sannan al-masih ala al-jawrabaini littafin ainihin da al-allamatu jamaluddin al-qasim ya rubuta wanda nake fadi a danzu albani ya ainihin dauki wannan littafi yayi tahqiqin shi bayan yayi tahqiqi kuma yayi itmamun nusah fi ahkam al-masah kuma da hukuncin shafa akan safa da hukuncin shafa akan takalmi takalmi kafa ciki da kake sawa sannan wujubul akhd bi hadith al-ahad fi al-aqida war-radd ala shubah al-mukhalifin wannan ma yana tabbatar da cewa in dai hadisi ya tabbata ko hanya daya yake da ita wajibi ne ai aiki da shi koda a cikin matsalolin aqida ne sannan at-tasfiya wa tarbiya wa hajatul muslimina ilayhima a tsaya a tace addini naka tace addini sannan sai kuma a tarbiyanci al-umma muslimi akai ma'ana ba wai kai duk abin da yazo a karantar da mutane akai kuma a gina su akai ba a duk wata aya sai an tsaya an binciki mecece kyakkyawar ma'anarta wacce fassara ce ingantacciya game da ita duk wani hadisi a tsaya a dube shi da kyau ya inganta to me ma'anar shi yaya Allah ya aiko annabi ya fassara wa al'umma wannan hadisi da wannan aya shine at-tasfiya wa tarbiya wa hajatul muslimina ilayhima haka dai littafan ga sunan wanda malamin nan ya rubuta masu dindin yawa daga ciki akwai ainihin talkhis na sifatu sala ita sifatu sala din malamin yayi mata talkhis ya tsaya ya lakhasa ta wato ya takaita ta akwai littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu tawassuli da zaka ce dan Allah tawassuli da zaka ce dan manzon Allah tawassuli da zaka ce dan kadarin shehu tawassuli da zaka ce dan alqur'ani me ya halatta menene bai halatta ba a ciki sannan da kuma irin al'amuran da ake yi a samu kusanci zuwa ga Allah sannan ya rubuta tahzirus sajid min ittikhazil qubur masajid bayani dangane da haramcin a gina masallaci akan kabari ko kabari akan masallaci sannan tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunna littafin fiqhi sunna ya zauna ya mishi ainihin ta'liqi iyakacin abin da kaga an buga din nan iyakacin shi bai ƙara fashi ba har zuwa lokacin da Allah ya dauki ran shi sannan sahihul jami' as-saghir wa ziyadatihi al-fath al-kabir jami'u as-saghir da kasani malam albani ya dauke shi ya ware hadisan cikin ingantattu ga su mujallad 2 bai san kuma gashi ba'iful jami' as-saghir shi kuma mujallad guda dadin dadawa saboda tsabar kauna da malam muhammad nasiruddin al-albani yake wafiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga ba daidai bane a rinka bada tarihin manzon Allah haka nan a burkice bai inganta ba domin manzon Allah al'amarin shi ya wuce ai wasa shine zauna ya rubuta littafin sahihus siratin nabawiyya wannan littafin ya gina shi ne akan littafin as-siratun nabawiyya wanda take mujalladi 2 ce ta al-imamu ibnu kasirin to ya zauna ya ware abin da ya inganta kadai daga cikin wannan littafin dadin dadawa saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake yi ya zauna littafin ash-shama'il al-muhammadiyya da Tirmidhi ya rubuta wanda yake bayyana dabi'u da halaye
da al'adun da manzon Allah ya yadda su wajen cin abinci, da sanya tufafi, da kwanciya, da aure, da sanya zobe, da tafiya, da komai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malam Nasiruddin Al-Albani ya mukhtasaru shama'il, duk wannan ya faru ne sakamakon kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake. Sannan neman gyaran tarbiyar musulmi mata manyan su da kanana, yasa ya rubuta littafin Hijabul Mar'ati Muslima, daga baya mai da shi Jilbabul Mar'ati Muslima fil Kitabi was Sunna. Kasantuwar ya tattauna wata mas'ala mai girma a ciki. Ita wannan mas'ala ita ce mas'ala dangane da cewa fuskar ƴa mace matukar ba ta shafa mata hoda ko gazal ko dan baki ko wani ado ba, da tafukan hannun ƴa mace matukar ba ta sanya musu zabba ko wasu warawarai ko kuma ta yi kunshi a jiki ko kuma wani abu ba. Fuskar da hannayen ba al'aura bane. To wannan fatawar ba ta yi daidai da fatawar mafi yawancin malaman kasar Saudiya ba, sai ba su ji dadin ta ba, sai suka yi ta rubuta raddi akan haka. Wannan raddi da suka yi ta rubutawa shine shi ma yayi raddi mai yawa a cikin sharar fage na sabon bugun wannan littafi Jilbabul Mar'ati Muslima. Sannan daga ƙarshe na dabba zai rasu, ashe ya rubuta raddi da ya kwata-kwata da duk wani abu wanda ya saba wa wannan magana, ya tabbatar da cewa gaskiya ne fuska ya mace ba ainihin al'aura bace, tafin hannunta ma ba al'aura bane sai in ta sa wani abu. Ya goyi bayan hadisin Sayyida Asma, wadda ainihin Asma'u ta shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi yake ce mata, mace in ta balaga fuskarta da tafinta ba ainihin al'aura bane, za ta iya bayyanawa sai dai wajibi ta lullube duk sauran jikinta. Ya ainihin tabbatar da wannan ainihin a cikin wani littafi wanda shekara kamar biyar da muka zauna da ɗaliban shi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina. Wani ɗalibin shi shine Dr. Samir, yake cewa a cikin wannan littafi malanta da ƙwarewa da gogewa ta bayyana ta Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, suka ce abinda su kansu da suka zauna da shi ba su taba gani ba. Sai ga irin wannan maganar Ali Hassan da shi da mashhur, su kuma mun zauna da su a Makka, su ma sai ga shi suna maimaita irin wannan kalmar. Wannan littafin sunan shi Ar-Raddul Mufhim ala man khalafa al-ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al-mar'ata an tastura wajhaha wa kaffaiha wa awjaba wa lam yaqna bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahabbun. Kana buƙatar ka samu wannan littafi ka ainihin karanta ka ga menene malamai suka bayyana a ciki. Sannan ango da amarya in suka yi aure me ya kamata su yi a rayuwar su ne, sai Malam Nasiruddin Al-Albani yace adabuz zifafi fi sunnatil mutahhara, la dubban tarewa dangane da abin da yake sunna ce wadda take mai tsarki. Sa'annan a daidai lokacin da matafiyin yakin tsaje yi tafiya amma kuma yayi azama akan ba zai dauki azumi ba, ina hukuncin cin abinci? Zai iya cin abinci a gida? Malam Nasiruddin Al-Albani yace kwarai da gaske. Zai iya cin abinci a cikin jama'a gashi matafi? Yace kwarai da gaske. Dalili sai ya kawo hadisi ingantacce wanda ya zo a cikin sunan Abi Dauda da musnad al-Imam Ahmad, ya inganta wannan hadisi. Tashi yace tashihu hadisi iftaru sa'im qabla safrihi ba'da al-fajr wa ar-radd ala man da'afahu. Wannan littafi na daga cikin tafan da malamin ya rubuta fiye da shekaru 50 da ainihin suka gabata. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sannan aka zo za a fara sallar Juma'a ko sallar Idi ko sallar roƙon ruwa ko hudu ba a sallar kusufi, ko in aka zo za a fara daurin aure, ya tabbatar da cewa abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine a fara da khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya zauna ya rubuta littafi yace khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'allimuha ashabahu. Bayan da ya rubuta wannan khutba, sai aka samu ainihin wato wani mai son zuciya mai suna Abdul Fattah Abu Ghudda, shi kuma sai yace khutbatul haja laysat sunnatan fi mustahallil kutub wal mu'allafat, yace ba sunna bane in aka zo za a fara rubuta littafai da ainihin wato rubuce-rubuce a fara da innal hamdalillah. shine ainihin almajir Muhammad Nasiruddin al-Albani mai suna Salim ibn Eid al-Hilali sai ya dauko wani takaitaccen littafi da Ibn Taymiyyah ya rubuta fiye da shekara 600 da ta gabata sai ya ce to ga Ibn Taymiyyah ma ya rubuta irin wannan abin da Albani ya tabbatar yayi littafi takaitacce sukutun da guda Salim ya rubuta yace khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuallimuha ashabahu wa bayanu annaha sunnatun fi mustahallil khutbi wal kutubi kana bukatar duka karanta wadannan littafai haka nan aka samu wani malami Hammad al-Ansari a ainihin wato wani malami Isma'il al-Ansari Isma'il ibn Muhammad al-Ansari bayan malam Nasiruddin al-Albani yayi takhriji da tahqiqin littafin Sharh al-Aqidah at-Tahawiyyah kamar shekaru 60 da ta gabata yayi wannan aiki sai shi wannan Muhammad Isma'il Muhammad al-Ansari sai yake cewa dan menene Albani zai dauko hadisi cikin Bukhari kuma yace sahihi bayan duk hadisan da ke cikin Bukhari sahihai ne Albani ya bayyana cewa a wannan yana daga cikin dabi'a ta malamai tuntu ko da sun dauko hadisi cikin Bukhari sukan ainihin ce sahihi ne duk da an san sahihin ne amma ma'ana wanda yake da kyau in ya kara da wanka abiya yake ma'ana hadisan ya tabbata sahihai ne amma kuma a bayyana sahihi ne ko kuma hasan ne domin hadisan da ke cikin Bukhari wasu sahihi ne wasu kuma hasan ne haka cikin sahihu Muslim yayi wannan dogon bayani a muqaddima da daddiya da aka buga a ainihin wato al-maktabul islami na sharhin littafin aqidatu tahawiyya daga baya malam Samir yayi wannan dogon bayani a cikin muqaddima blogul maram ka je ka duba ka gani dangane da cewa daidai ne har suka yi ta kawo malamai waɗanda suka gabace su akan haka irin su al-Imam Abdul Haq al-Ishbili da makamantan su zai dauko hadisi cikin Bukhari kuma yace sahihi ko kuma yace hasan to da ƙarshe shine Samir ya rubuta littafi ya sanya mishi Fathul Bari fi dhabbi an al-Albani war radd ala Isma'il al-Ansari to haka dai malaman ainihin suka yi ta waɗannan abubuwa sannan daga ƙarshe ka sani da cewa babu shakka Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar wannan malami bayan waɗannan din rubuce-rubuce da yi sai kuma aka samu ɗalibai da suka taso su kuma sai suka biyo baya suna ta duba kasusuwan shi suna mai da su ainihin littafai kamar yanzu wannan su'alat lil allamati muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani asali wannan kasan ne amma ɗaliban suka juya suka mai da shi ainihin littafi to haka ɗaliban kuma suka yi ta rubuce-rubuce a kan shi dubi daurul allamati al-albani wa tamizuhu fi ilmi al-hadisi wa da'awati salafiyya irin gudunmawar malam Nasiruddin al-albani game da ainihin wato ilimin hadisi da kuma da'awa zuwa ga ainihin tafarkin salaf sannan dubi juhudul albani juhudul imam al-albani nasiru sunnati wa ddin fi bayani aqidati salaf as-salihin fi al-iman billahi rabbil alamin Ahmad Salih Hussein Al-Jaburi shine ya rubuta wannan littafi mana irin kwazan da malam Nasiruddin al-Albani game da bayanin aqidar salafus salihin wajen bayyana imani da Allah ubangijin ainihin halittu sannan gashi al-Imam al-Albani durusun wa mawaqif wa ibar sannan al-Imam al-Albani hayatuhu da'watuhu juhuduhu fi khidmati sunna sannan kuma masail nisa'iyya mukhtara min fiqh al-allamah al-albani rahimahullah umma ayyub nura bint ahsan gawi wata mace ce ta zauna ta rubuta wannan littafi tana bayyana irin fatawoyi waɗanda malam Nasiruddin al-Albani akan mata shine ta bi cikin littafin shi ta ainihin dauko waɗannan irin fatawoyi nashi Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi sa'annan wani malamin shi ko cewa ya as-salafiyya haqiqatuha usuluha mawqifuha min al-madhahib shubhatun hawlaha arba'a rasa'il ilmiyya lish-shaykh al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani littafai ne guda hudu wadanda malamin ya biya tattaro su wasu daga cikin littafan Albani manya wasu kuma daga cikin ainihin kasusuwan shi na farko usulud da'wati salafiyya me asalin da'awar salafiyya sannan as-salafiyya wal mazahib wani matsayi ne salafiyya suka dauki sauran mazhabobi da kuma littafan fiqh sannan shubhatun haula salafiyya jita-jita da rudani da ake yadawa akan salafiyya sannan haqiqatu da'wati salafiyya menene gaskiyar bayani dangane da da'awar salafiyya wannan daga bakin masu da'awar da kuma ainihin alƙalamin su kenan jama'a idan muka ce zamu ainihin wato ƙare lokutan mu baki daya na ainihin wannan karatu na yau zai iya ƙarewa akan bayanin Albani da ainihin littafin shi amma abinda nake so in gaya maka babu shakka in Allah ya so idan ka ci gaba da karatu ka ci gaba da binciken littafan duniya zaka tabbatar da ainihin magana da nake fadin ta tun shekara 30 wasu suna jayayya har na waye gari ni kaina na ja baki na yi shuru saboda su dake jayayyar sun yi dip in ma dai hujja ta kure musu in ma sun ga gaskiya ba dan kuma ba saboda Allah madaukakin sarki ya kawo mu lokacin da Allah da kanshi ya ainihin bayyana gaskiyar duk da wannan matsayi da Allah ya kai wannan babban malami da irin wannan ainihin ilimi da daraja da Allah ya daukaka shi bata hana in yayi kuskure ka same shi ya gyara kuskuren ba bata hana in yayi kuskure a same shi a gyara mai kuskuren kuma ya dawo da kanshi ya rubuta cewa a wuri kaza yayi kuskure kuma wane ne ma ya gyara mai kuskuren kuma Allah ya saka da alheri dan haka ga wani littafi mujalladi biyu da wani almajirin shi ya rubuta wanda ya biya tattaro wuraren da Albani ya magana daga baya ya dawo ya nuna cewa wannan waccan maganar kuskure ce ba dan koyi ba dan shi da kanshi ya gano kuskure ce ko kuma wani ya nuna mai cewa kuskure ce kuma hayye addu'a ta alheri ga wannan mutum to duk malami ya kamata ya kasance haka kaga taraji'ul allamatul albani fima nassa alaihi tashihan wa tad'ifan ya ce can hadisi kaza sahihi sai dawo ya ce sannan daga baya sai na gane cewa wannan hadisin bai inganta ba ko kuma can ya faɗi cewa wannan hadisin da'ifi ne sai daga baya gano cewa wannan hadisin bai inganta ba ya inganta duk malamai masu tsoron Allah sun yi irin haka irin su al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai Fathul Bari mai Bulughul Maram dukkanin malamai ana samun suna aikata haka kamar irin su al-Allamah Shawkani Shawkani kuma ma shi da yazo littafin shi da kanshi da yazo tarihin mahaifin shi da tarihin kanshi da kanshi Allahu Akbar sai yake cewa akwai wata irin danyantaka da ta same ni ina matashi a lokacin da ban kware da da'awa ba yace na rinka gaggawar kafirtawa da bid'antarwa sai yace na dawo na gane cewa wannan kuskure ne al-Imam al-Allamah Ash-Shawkani shi ya faɗi ainihin wannan a cikin littafin shi yake ainihin tarihin malamai waɗanda suka rayu a waɗannan ainihin zamanin Allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta musu baki daya saboda haka jama'a kun ji ko da gaske ne kasar Saudi Arabia ta taba kora Albani wannan na daga cikin karirayin da malaman Izala suka rinka yadawa dan bangaren Kaduna da yan bangaren Jos gaskiyar lamari wannan magana ƙarya ce malaman Izala ƙarya suka yi wannan magana ko kadan babu wata magana ma wadda ko misalin zarrati za ta ainihin wato mara mata baya ko kuma wata magana wadda yake ko misalin zarrati wadda za ta zama ainihin wato dalili wanda wannan dalili zai iya zama ko ta kusa ko ta nesa wanda ainihin wato za a iya kafa hujja da shi akan a dogara da ainihin wannan magana dan haka wannan magana tsirara ƙarya ce malam Abdul Muhsin al-Abbad sai da ya rubuta littafi bayan yin tarihin malam Nasiruddin al-Albani ya kuma bi fata-fata ya ƙaryata wannan ainihin magana yo ai kasar Saudi Arabia ita ce ta kafa Jami'ar Islamiyya wajen shekaru 40 da ta gabata ta nemo malaman da a zamanin su suka fi kowa a fagen su Muhammad Nasiruddin al-Albani yana kasar Sham ta dauko shi shi yazo ya fara karantar da hadisi da ilimin hadisi a cikin wannan jami'a kuma har yau duk wani malami da ya kasaita ya kai ya komo a kasar Saudi Arabia kaf bai rage maka ba kaf a cikin jami'ar Ummul Qura kaf a cikin jami'ar Islamiyya kaf a cikin jami'ar Malik Saud waɗannan su ne manya-manyan jami'o'i da ke ƙasar Saudi Arabia. To duk wani malami da ya kai ya komo professor a hadisi kaf almajir Nasiruddin al-Albani ne. Idan ka kewaye cikin garin Makka waɗanda ba mahaifin Abdulrahman Abdul Khaliq shi ne babban malamin hadisi kaf a cikin garin Madina kafin ya rasu, almajir Nasiruddin al-Albani ne, tare da cewa kuma ya girme shi ko kuma kusan sa'an shi ne a shekaru, amma almajirin shi a wannan lokaci da aka kafa jami'ar Islamiyya sai aka nemo shi, shi yake karantar da ilimin hadisi. Daliban farko na ilimin hadisi da Albani ya karantar da su a jami'ar Islamiyya, daga cikin waɗanda ke Najeriya a yanzu akwai dattijon malamin hadisi daga jami'ar Bayero, Malam Ahmad Bamba, shine Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, yana daga cikin ɗaliban farko wanda ainihin Nasiruddin al-Albani ya karantar da su a jami'ar Islamiyya. Na ɗaya kenan. Na biyu da ya karantar sai ya ce to gaskiyar lamari ya baro almajiran shi a ainihin ƙasar Suriya, waɗannan almajirai nashi su ne rayuwar da'awar shi. Dan haka tunda da ya karantar har an yi graduating dufa ta farko, wato an yaye ɗaliban kashin farko, an yaye na biyu, sai ce ƙasar Saudi Arabia ta yi mishi izini, to Allah zai koma gida saboda yana ji da ɗaliban nan nashi, shikenan aka yi mishi izini. Bayan da ya ruma wannan ƙasa, daga baya sai mai shawarar ya koma ainihin ƙasar Jordan. Anan ƙasar Jordan anan ne ya zauna ya rayu, anan ne har rayuwar shi ta kare ya rasu a ainihin wato garin Amman. A yanzu dabda zai rasu, Allah madaukakin sarki, dabda zai rasu, Allah ya azurta shi da kuɗi miliyoyin kuɗi, in dollars ba in naira ba, shine ya ɗibi wani juz'i na kuɗin shi ya baiwa ɗaliban shi su mashhur da su Ali Hassan da Salim, suka gina ainihin markaz wanda a yau ake kiran shi Markazul Albani, shine Albani Center. Da ka buga www.albanicenter.com za ka samu wannan bayanai, za ka yi ittisali da su, ka aika musu ko su aiko maka. albanicenter.com, albani sannan center, spelling center da Amerikanci ba da Ingilanci ba, center sai kuma TER ba TRE ba TER sannan .com, albanicenter.com zai dauko maka cikakken bayani dangane da wannan ainihin center. Akwai gayyata da Sir Ali Hassan suka yi mini shekara biyu da ta gabata, gaskiyar lamari ban samu sararin ya tafiya bane saboda lokacin yayi daidai da bani da kokobo, su kuma ba su fahimci cewa ni fakiri bane. Allah madaukakin sarki ya taimake ni, ina fata an gane. Dan haka jama'a, wannan jita-jita da suka yada ƙarya ce, har Malam Nasiruddin al-Albani ya rasu, duk inda yake, duk sanda yake, in yana son zuwa ƙasar Saudi Arabia yana tafiya. Sannan wani albishir, dabda zai rasu, ita ƙasar Saudi Arabia ta ɗauki kyauta irin wadda ta baiwa Abubakar Mahmud Gumi daga Najeriya, ta ɗauka ta ba Muhammad Nasiruddin al-Albani. Ni da kaina live na ɗauki wannan daga tashar Saudi Arabia, ina nan yanzu da cassette ɗin video ɗin. A wannan lokaci bai samu zuwa ba, sai ya aika almajirin shi ya karɓo mishi wannan kyautar. To anya wanda aka ba kyauta irin wannan, za da a ce an kore shi? Wannan jita-jita ce ta masharranta da sunan ainihin sunna. Allah madaukakin sarki ya ainihin kiyaye. To dama idan baka cika ba, ai ba za a yi maka sharri ba. Wani yana nan so yake ma a yi mai sharri don a ji labarin shi, amma ba wanda ya kula shi. Saboda haka babu shakka wannan malami, malami ne na sunna, malami ne na tauhidi, malamin tafsiri ne, kuma malamin aqida ne, kuma ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna ne, kuma Allahu akbar, ba shi kadai ne malamin hadisi a zamanin shi ba, amma da yake Allah ya daukake shi akan sauran, muka ce Allah ya daukake shi, ba shi ya daukake kanshi ba, ba daliban shi suka daukake shi, Allah ya daukake shi akan sauran. akwai malaman hadisi jibge a ainihin wannan zamani da ya rayu, amma kafin ka ji an ce sahahu wani, ka ji an ce sahahul Albani so ɗari. Kusan yau an waye gari cikin littattafai guda goma da za a buga a musulunci, to za ka samu guda takwas in sun kawo hadisi za ka ji sun ce sahahul Albani ko ba'afahul Albani, ko kuma in bai faɗa haka ba in ya gama bayani sai ce aje a duba littafin Muhammad Nasiruddin Albani, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Ni kuma da kaji ake ce mini Albani, ba wai bin Albani ne yasa ake ce mini ba, a ni ne na sa wa kaina, kuma na sa ne a matsayin lakabi ba matsayin suna ba, kamar yadda Muhammadu Buhari janar ɗan takarar CPC baban shi yasa mai Muhammadu Buhari, Buhari din lakabi ne, Muhammad din shi ne sunan shi, kamar yadda zaka ga wani mahaifin shi haife sai sanya mishi Muhammad Sunusi, ma'anar Sunusi din lakabi ne, Muhammad din shi ne sunan shi. To haka duk lokacin da kaga an ce Muhammad awwal Adam Albani, ko an ce Muhammad awwal Albani, ko an ce awwal Albani, ko an ce Albani Zaria 1979 na samu littafin Sifatus Sala, bayan da na koyi karatun shi a hannun Dr. Abdulrahim, wani malami ne mai karantar da physics a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, nace physics yake karantarwa, India ne, amma kuma khirrijin jami'ar Islamiya ne da ke Madina, a can yake karatun hadisi a wurin Muhammad Nasiruddin Albani kamar yadda na faɗi a dazu. Sannan kuma ya koma aljami'atu salafiya da ke ƙasar India, a nan ne ya karanta electric electronics engineering, amma da ya zo ADU sai aka ɗauke shi yana karantar da physics. To da ne karatun wannan littafi a hannun shi, a lokacin ni ɗin da tawa samartakar wadda alhamdulillahi ban yi nadamarta ba, yawan faɗin wannan sunan malami da yake yi sai ni ma na fara kiran kaina da Albani, don haka ni da kaina ne ba wani ya samun ba, kamar yadda malami na Zarban wanda yake shine limamin masallacin Quba kuma shine shugaban daura da ake a Najeriya daga shekara 31 da ta gabata har zuwa bana, Muhammad Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba da ke Madina, kuma bosa na jami'ar musulunci da ke Madina, yau shekara uku da ta wuce na je na ziyarce shi yana cikin wani ɗan ɗaki da yake raba littafai a nan ƙofar masallacin Quba daga hannun dama, sai ce Albanin Najeriya kenan, har yanzu kana karɓa Albani? Na ce mishi ƙwarai da gaske, ma zalatul jibalu jibal, dutse tun da yake bai taɓa zama garin ƙasa ba, salam magana ne a Larabci, na ce har yanzu ina nan, ya ce fa ni'mal laqab laqabuka, ya ce madalla da laqabi laqabi irin naka, yau shekara uku kenan. Shekara biyu da ta wuce kuma da na sake zuwa na same shi a wannan wuri, sai ce to Albanin na hadisi ne a yanzu ko na computer, sai na ce mishi kilahuma, ya sake na ce duka, ya ce ni'mal laqab laqabuka laqabun la yandamu sahibuhu, yace laqabi ne wanda mai shi ba zai nadama ba. Alhamdulillah yau bai wuce kwana goma ba ko kwana tara Zarban ya zo kasar nan, ya zo kasar shi ne ya fara kawo daura Najeriya shekara 31 ko 32 da so gabata, kuma shi ne limamin masallacin Quba, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Laqabi ne ya halatta kuma ka karanta littattafan malaman hadisi babukan da suke magana akan al-alqab, karanta nan kurkusa littafi mafi sauki littafin Nukhbatul Fikr, yake cewa dangane da malaman hadisi yayin da laqabin wani sai daidai da sunan wani, sai kuma wani alkunyar shi sai ta daidai da sunan wani. Yanzu Abubakar, Abubakar ba sunan Abubakar bane, alkunya ce, sunan shi Abdullahi, a daidai lokacin wannan suna wannan alkunya Abubakar ita ce kuma sunan Abubakar Mahmudu Gumi. Shi kuma Abubakar Mahmudu Gumi ba shi da wani suna in ba Abubakar ba, amma kaga in ka dauki wannan sunan nashi Abubakar ka koma da shi wurin Siddiq fa sai zama mai, sai zama laqabi. To haka Muhammad Nasiruddin Al-Albani, shi Albani gare shi nasaba ce zuwa ga kasarsu, ni kuma Albani din laqabi ne. Inna ma kuskuren da zan gyara masu cewa Albanin Zaria, a babu wani abu kamar Albanin Zaria, Albani Zaria haka abin yake, amma ba Albanin Zaria ba, babu wani Albanin Zaria, Albanin Zaria Albanin laqabi ne, Zaria kuma address ce. To in ka ce Albanin Zaria ka mai da abin mudafun wa mudafun ilaihi, Albanin na mutanen Zaria ne, me ya kai ka kai mutumin gwanda kake gayyata shi wa'azi na Zaria ne. Dan haka Albani Zaria ne wannan laqabi, kamar yadda na faɗa muku daga Malam Muhammad Zarban Al-Ghamidi, wallahi laqabi ne wanda ina jin dadin shi fiye da duk wani laqabi da duk wani addressing da za ka yi mini da shi. Shi yasa ko kaɗan a gabana ko a nesa, a rubuce ko da jawabi, kar kai baya-baya wajen cewa Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, wallahi tallahi sharaf, domin ka ji irin malamin da me sha'awa shekara 32 da ta gabata tun ina ƙarami na ɗauki sunan shi da nasabar shi na sa wa kaina a matsayin laqabi. To kuma ka ji irin shi, har yau ban ga abu ɗaya dangane da aqidar shi ko manhajin shi ko fatawar shi wanda zan ce bid'a ce in yi kyamata ko in yi kyamar shi saboda ita ba. Alhamdulillah, kuma duk inda shahararru ko manyan ɗaliban shi suka kai a duniya sai da na haɗu da su, ban yi karatu a gaban shi ba ko ban taɓa ganin shi ba. Na daɗe ina faɗin wannan magana tun yana da rai, har wani wata rana ya kawo min hoton shi sai na ce mishi ai ba ina cewa ban taɓa ganin shi bane, wai ina ta'assuf ina yi baƙin cikin ban taɓa ganin shi ba. To me yasa ba zan yi baƙin cikin ko ban taɓa ganin Annabi ba? Me yasa ba zan yi baƙin cikin ban taɓa ganin Abubakar ba? Me yasa ba zan yi baƙin cikin ban taɓa ganin ainihin Imam Malik ba? Me yasa ba zan yi ba ina cewa ban taɓa ganin shi ba, ina ta'assuf akan haka. Shi yasa har aka samu wasu ƴan boko a Kaduna lokacin da yake suna da kuɗin jirgi, sai suka hau sai suka je suka ga Albani, sai suka dawo sai a zauna sai a ce ai gashi na ya taɓa ganin Albani, amma kuma gashi ya astage mu, gashi ya take wandan shi. To kaga ganin bai zama karama ba. Shi yasa law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, idan da gaske kana son Muhammad Nasiruddin Al-Albani to gaskiya ne son Albani, daidai ne son Albani, kuma sunna ne, domin malamin sunna ne karanta karshen aqidatu tahawiyya. Malamin yace kaunar malamai daga cikin malaman hadisi da malaman fiqhu, yace sunna ne, daidai ne, kuma aikin alheri ne. Na ka duk inda malaman sunna suke da malaman aqida da malaman fiqhu, to muna kaunar su. Wannan irin kauna ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani ita ta sa duk wanda ya tabo Albani da nufin ya ci mutuncin shi ko kadan malamai ba sa kyale shi. Dubi wani matashi da magharibi yayi littafi ya sanya mishi at-ta'rif bi awhami man qassama as-sunan ila sahihin wa da'ifin. Shi abin da yake kokari, yana kokarin ya ci mutuncin Malam Nasiruddin Al-Albani ne a lokacin da kasar Saudi Arabia ta sanya Malam Nasiruddin Al-Albani ya rubuta littafin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, ya mai da su sahih sunan Abi Dawud, da'if sunan Abi Dawud, sahih Tirmidhi, da'if Tirmidhi, sahih Nasa'i, da'if Nasa'i, sahih Abi Dawud, ai sahih Ibn Majah, da'if Ibn Majah. Sai ya zo ya rubuta wannan littafi mujalladi 6, yana bin yana son ya nuna tibka da warwara. To shine fa ba su kyale shi ba, sarki ya tabbata ga Allah. Gashi nan wannan yace raddul jani almutaaddi alal albani, wannan kuma yace ihkamul hadidi ala mahmud sa'id bi kashfi tajniyatihi alal albani. Gashi nan to haka malamai dai sun yi rubuce-rubuce masu dimbin yawa dangane da difa'ul umma, za ka ji ainihin wato kariya ko difa'u imamul umma, ma'ana kariya dangane da malam Nasiruddin Al-Albani. Jama'a littafan suna da yawa ne waɗanda alhamdulillahi wallahi al'azim littafan yawan su ya kai kamar yadda nake cewa an muka ce sai mun ɗauko kowane littafi mun yi bayani a kai, to darasin ba ma na yau ba zai iya kaiwa har na gobe, amma ina ganin a cikin wannan gwargwadon abin da muka yi akwai wadatuwa insha Allah. Sai dai za mu baka garanti makarantar Darul Hadisi Salafiya da mallakawar da Allah ya yi mana a makarantar, ya mallaka mana littattafan Albani kaf waɗanda ainihin aka buga su, ko da yaushe aka buga littafi, mana ko da buga shi bai wuce ainihin nan da watanni ko ƴan makonni ba, insha Allahu ta'ala za ka ga cewa mun mallaki waɗannan littafai. Sannan kuma an samu malamai waɗanda saboda ganin irin wannan alheri na Albani har su ma suka koma suna kwaikwayon salo irin nashi. Almajiran bin Baz suka zauna suka bi littattafan bin Baz da kasusuwan shi, su ma suka waro littafi suka sanya mishi suna Ahkamul Jana'is nawa li samahati Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz. Sannan wani almajirin Muhammad Nasiruddin Al-Albani mai suna Muhammad Hassan shi ma ya Ahkamul Jana'iz dirasatun fiqhiyya jadida, haka kuma da turanci aka samu ainihin wato Muhammad Al-Jibali shi kuma ya rubuta Funerals Regulations and Expectations, gashi ya sanya ainihin wato Includes Work by Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mana littafi ne rubuta game da hukuncen jana'iza. Amma duk da haka yace sai da ya hado da wannan na malam Nasiruddin Al-Albani. Sannan sai Professor Abu Amina Bilal Phillips ya rubuta Ahkamul Jana'iz, gashi da turanci Funeral Rites in Islam, gasu duk waɗannan baki daya adan kai badan su tabbatar maka da irin yadda waɗannan al'amura na wannan malami suka karbu. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka ji dan malaman sunna baki ɗayan su, Allah ka gafarta musu, Allah ka ɗaukaki darajojin su, Allah madaukakin sarki ka hada mu da su a gaban fiyayyen halitta a cikin aljannar Firdausi a ranar da ainihin babu wani wanda ya isa a wurin ka sai wanda ya je da farar zuciya. Jama'ar musulmi insha Allahu ta'ala a ƴan mintuna kaɗan da suka rage za mu fara karatun wannan littafi, wanda tun a wancan lokaci da zan ainihin fara karantar da wannan littafi ita dai nuskar da na riƙe gata ita ce za ka ganta gata nan ita ɗin ce yau ma zan sake ainihin riƙewa, mana kofin bugun da Maktabatul Ma'arif da ke Riyadh suka ainihin buga insha Allahu ta'ala ita ce aka samu ainihin wasu ƴan uwa suka sawwara ta aka sake buga ta gata yadda wannan ɗin take keke da keke, da kuma ainihin wannan sabon bugun wadda gata nan ma sai da littattafai sun zo da ita. Na fata an gane, dan haka duk wanda kake da ita cikin waɗannan nusakh ɗin duk ainihin abu ɗaya ce insha Allahu ta'ala. Wanda zaka ji mallan yayi ishara dangane da ita zamu zo zani bayani akan ta insha Allah, ita ce wanda zaka ganta da bakin bango, to wannan mai bakin bango ita ce wanda za a yi bayanai insha Allahu ta'ala akan ta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muqaddimatu tab'atil jadida. Na yi muku alkawari insha Allahu wannan littafi muna kammala karatun shi, zan fito muku da fassarar shi ta Hausa, amma abinda zan yi zuwa lokaci duk inda muka ci wata gaba zan rinka ina fito muku da fassarar shi ta Hausa ainihin wadda na fassara, kuma bugun hannu ne, bugun injini ne na computer, sai ku rinka yin photo start dan kowa ya samu, saboda so muke a koyi karatun wannan littafi a kware game da karatun nashi bayan an dauki ilimin da ke ciki. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke farawa. Muqaddimatu tab'atil jadida, shimfidar sabon bugu. Ita kalmar muqaddima kana iya karanta ta kai wa dalin din kasara, kace muqaddi muqaddima, kana iya yi wa dal fataha kace muqaddama, duk ɗaya ne, sai dai a wajen fassara da ma'ana yakan dan bambanta kadan. Muqaddima gabatarwa, muqaddama abar gabatarwa, wato fa'iliya ce da maf'uliya. Muqaddimatu at-tab'ati al-jadida, shimfidar sabon bugu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, lallai godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna neman taimakon shi, muna neman Allah ya gafarta mana. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi. Wa man yudlil fala hadiya lahu, wanda kuma ya ainihin wato bata to babu mai shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina kuma shaida lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, to bayan haka, fa hadhihi tab'atun jadida min kitab an-nas insha Allah ahkam al-janaiz bi hullatin jadida wa thawbin qashib sirru an-nadirin wa yufidu al-bahithin wa yanfa'u al-talibin. Malai ce to bayan haka, fa hadhihi tab'atun jadida min kitab an-nas, wannan shine sabon bugu na littafi na mai amfani insha Allah, ahkamul janaiz, mai suna hukuncen jana'iza, bi hullatin jadida, da suturu sababbi. Hulla ita ce sutura, wato saitin kaya, kama a ce taguwa da wando, ko kuma babban riga da ƴar ciki da wando. To su ne in ka tattara saiti guda sai a ce hulla, wato gashi nan ya zo da sabon saiti. Wa saubun kashibin, da kuma tufafi ɗan yayi, fantastic, wato na zamani, tufafi irin waɗanda ake yayi. Ya sirrun nazirina, wanda ke farantawa masu nazari rai. Wa yufidul bahithina, kuma yake fa'idantar da masu bincike. Wa yanfa'u talibina, kuma yake amfana ɗalibai. Wato abin da yake so ya ce, wannan littafin jama'a kamar yadda za ku zo ku ji, an fara buga shi ne tun wajen 1956, tun kusan shekaru 60 da so gabata. To a wannan lokaci kun ga, in kuka duba, galibi typewriter ne, da kuma irin yadda tsarin bugun littattafai yake, yadda zaka ga harufa 'yan ƙanana. Yanzu Allah ya kawo mu zamanin computer, da kuma zamanin madaba'o'i irin na zamani, yadda za a buga abu da gwargwadon yadda ake so. Shi yasa yake cewa to ga littafin ya sake sawo kayan ado sababbi, kuma 'yan zamani ya taho da su. Ina fatan an fahimta. Wa fi hadhihi at-tab'a, yace a cikin wannan bugu akwai taghyiratun, akwai sauye-sauye, wa ziyadatun, akwai kuma ƙare-ƙare, la budda min bayaniha, waɗanda ya zama dole a tsaya a bayyana su. Wato wannan bugun ya zo da ƙari a bisa na baya, kuma ya zo da ainihin wasu sauye-sauye a bisa bugun baya. Wa ta'rifil qurra'i biha, wajibi ne a bayyana kuma a sanar da masu karanta littafin waɗannan ƙare-ƙare da waɗannan sauye-sauye. Wata talakhasu fi ma yali, a cikin bayanan nan da za su zo, ga su za a taƙaita waɗannan bayanan sauye-sauye da ƙare-ƙare. Awwalan, na farko, ziyadatu ba'dil fawaid al-fiqhiyya wal hadisiyya, an samu ƙarin wasu fa'idoji na fiqh da na hadisi a cikin wannan bugun, wanda a bugun baya babu wasu fa'idoji game da fiqh, ko kuma fa'idoji game da hadisi. Saniyan, na biyu, naqlu kathirin min al-hawashi ila sulbil kitab, ɗauke da yawa daga cikin sharhohin da ke ƙasan littafin, ila sulbil kitab, zuwa ga asalin cikin littafin, wato madadin a footnote ko a ta'liqi ko a hashiya a ƙasa, ya ɗan yi wani bayani, wannan bayanin daga baya sai kaga ya ɗauke shi a cikin wannan bugu, ya maida shi cikin asalin littafin. Hatta tattasila afkarul qari wa tatasalsal, yadda yake ainihin tunani da fahimta na mai karatu za su ainihin wato sadu da juna, kuma su tafi daidai wa daida. Madadin ya zama sai ka sauka ƙasa ka duba kaza, sannan ka sake dawowa, sai ɗauke sai koma maka da shi, shikenan sai zama tunaninka ya tafi wuri guda. Ina fata an gane. Salisan, na uku, al-inayatu bi dhabtil kitabi kalimatihi wa hurufihi, sannan ya ƙara ba da muhimmancin wasalce littafin wajen kalmomin shi da harufan shi. A da can littafin ba shi da wasali ko kwa ɗaya, amma yanzu ya bada muhimmanci wajen wasalce wasu kalmomi masu yawa da kuma wasu harufa na littafin. Rabi'an, na hudu, tashihu ba'd al-mawadhi' allati waqa'a li fiha hanatu, gyaran wasu ainihin wurare waɗanda subidda alƙalami ya faru, shine kuskuren alƙalami ya faru ga malam Nasiruddin al-Albani a wasu wurare, to da kanshi yazo ya gyara. Thumma tanabbahatu laha, sa'annan ni da kaina na fadaka na gano waɗannan kurakurai, aw nubbihtu ilaiha, ko kuma aka fadakar da ni. Kun ji abin da muke faɗi dazu? Ya gyara wasu kurakurai waɗanda shi da kanshi ya gano, ko kuma aka gano aka fadakar da shi kuma ya karba kuma ya gyara. Shi yasa muke cewa tun a wancan lokacin idan muka haɗu da wani babban malami cikin malaman ƙungiyoyi da ke suka, sai mu ce mishi amma ga lambar wayar malamin, tun ana landline ma sai ce ga lambar wayar shi, buga mana ka ce a cikin wuri kaza a littafin shi, ka gano yayi kuskure. Amma fa da Larabci za ka yi mai magana dan bejin Hausa shine. Mala Abubakar Mahmudu Gumi ya dauko silsilatul ahadith as-sahiha inda malam Nasiruddin al-Albani ya tabbatar da saukar Annabi Isa. Malam Abubakar Gumi ya dauko wannan littafi, ya dauko maganganun Albani, ya hada da littafin Suyuti al-Hawi lil Fatawi a inda Suyuti ya tabbatar da dawa Annabi Isa. Abubakar Mahmudu Gumi ya hada yayi musu raddi, saboda daga baya Abubakar Mahmudu Gumi yayi inkarin saukar Annabi Isa a cikin wani dan karamin littafi wanda ainihin ya rubuta, wanda in karatu ya karatu za mu zo da littafin anan. A lokacin na dauki wannan littafi na rubuta wasiƙa zuwa ga ainihin Bin Baz, sai kusan shekara biyar ne sannan muka samu littafin da Bin Baz ya rubuta raddi akan wannan na Abubakar Mahmudu Gumi. Dukansu muna nan da su a wannan makarantar, ka ji yadda ake abin. Shine idan abu bai maka ba, ba zama ba kai kana ta surutu ko kana ta hayaniya a gefe ba, ko kana ta haddasar da fitina a tsakanin ɗaliban ilimi, sai ka yi abin da ya dace. Ina fata an gane. Kuskure ba wanda ya kubuta daga shi. Idan mutum ya kuskure sai ka same shi, sai ku tattauna. Amma dan ya yi kuskure a wuri kaza, sai ka ce ya zama kafiri, ko sai ka ce ya zama dan bid'a, ko sai ka ce daga wannan ranar ya haramta a duba littafin shi. A ina ka taba ganin haka? Akwai littafin da babu kuskure? Akwai mutumin da baya kuskure? To ka bi da alƙalamin shi yana faɗi. Yace gaba ta hudu ita ce yayi gyaran wasu wurare a cikin littafin wanda alƙalamin shi ya zarfafi ya kuskure, waɗanda shi da kanshi ya gano, ko kuma aka gano aka fadakar da shi kuma ya fadaka ya karbi nasiha. Ashe a shirye yake da ya karbi gyare-gyare. Haka ko yanzu da ya rasu, idan akwai wani kuskure da kake gani a littafin Nasiruddin al-Albani, sai ka zo sai mu hada ka da almajiran shi, sai ku tattauna. Idan kuka tattauna, su da suka zauna da shi sun fi kowa iya sanin shi da kuma iya wakilce shi. To amma na taɓa faɗin wata magana yau shekara 16 da ta gabata, da ne wata lacca ta awa 6 a Arewa House a gidan Sardauna akan bid'a, ma'anarta nau'o'ukanta da makamantansu. Nake cewa in dai mutum na da magana dangane da Muhammad Nasiruddin al-Albani, yazo zan iya bashi amsa insha Allahu ta'ala game da shi malamin ne ko kuwa game da littafin shi. Wannan magana tana nan intact in its entirety, tana nan gaba ɗayanta haka take. So ba daidai bane ku je ku ta haddasa fitina, sai dai in kana da wani mugun abu dangane da malamin sunna, to ka sani cewa kai kuma dan bid'a ne. Domin kamar yadda al-Imam at-Tahawi yake faɗi, kaunar malaman sunna, malaman hadisi, malaman fiqh, malaman tafsiri sunna ce. Amma wanda yake da mugun abu game da malaman sunna, to zai iya mai da kuskurensu ya zama wani katafaren laifi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Haka kun je ce yayi gyare-gyaren wuraren da ya kuskure, inda shi da kanshi ya gano kuskuren ko aka ganar da shi. Khamisan nabiyar, sun ufa harisa ilmiya, yace yayi ainihin sihirasa, firasa ita ce lissafin bayanin abubuwan da ke cikin littafi wanda galibi akan sa ta daga can ƙarshen littafi wato table of content tuqarribu alfa'idata lilqari yace nayi haka ne domin ta kusantar da fa'ida ga mai karatu idan ka taba karanta wani abu a littafin amma ka neme shi yanzu ka rasa inda yake idan ka koma ƙarshen littafin sai ka ga ya ware maka duk wani hadisi ya ware maka duk inda wasu abubuwa suke a cikin littafin waɗanda za su taimaka maka cikin gaggawa sai ka ainihin wato iya koma sai ka gano ga inda abin yake ta bi fa'ida ta farko ta wannan firasa kenan ne fa'ida ta biyu idan baka taba karanta littafin ba a yanzu ne ka samu littafin amma kana so ka ga wata matsala da ta shafi wankan gawa ko addu'ar da ake sadda ake sa musulmi a kabari in ka dubo kancan littafin ka bi a hankali sai ka gani shine ma'anar tuqarribu alfa'idata lilqari yayi haka ne domin wannan firasa ta kusantar da fa'ida ga ainihin mai karatu wa tuyassiru alistifadata min abhasil kitabi wa masailihi malam yace yayi haka ne domin ainihin ta sauƙaƙe wato amfanuwa da bincike da ke cikin littafin wato matsalolin da ya binciko ya saka a cikin littafin wa masailihi da kuma wasu matsaloli na fiqh ko na hadisi ko na aqida ko na tarihi da ke cikin littafin ila ghairi zalika min fawaid zawaid yace da ma dai waɗansu fa'idoji waɗanda suke ƙari ne mai karatu zai iya samu dangane da amfanin wannan ainihin wato firasa wanda shi malamin yayi taktahilu biha al'uyun waɗanda idanuwa za su tozaltu da su ido in ya samu tozali yana ƙara kyau ko to ido zai yi farin ciki kamar yadda in aka rangada mishi tozali to haka ainihin wato ido zai adantu da waɗannan fa'idoji wato fidu min hal azhan sannan kuma tunanin bayin Allah zai ainihin fa'idantu wal uqul haka nan ainihin hankulan su sai malam yace wa mimma la yutabata'u fi zikrihi yana daga cikin maganganun da ba a jinkiri wajen ambatan su anna hadhihi at-taba'a wannan bugu na wannan littafi ala hadhihi as-sura hadisa wannan sura ta sabon bugu da kaji mun yi mata wa bi hadhihi az-ziyadat da kuma waɗannan ƙare-ƙare da muka yi a ciki nasikhatun lit-taba'ati as-sabiqa kulliha ta shafe dukkan bugun littafin kaf waɗanda ainihin su gabata ya koma ne shi ina fata an gane wannan bugu jama'a shi ne malam yake ishara zuwa gare shi wannan bugun da kuka gani asalin bugun littafin wanda aka yi shi a al-maktabul islami maktabul islami su suka fara ainihin bugun littafin da ke Damascus Sham bayan da suka buga wannan littafi a lokacin da izinin malam Nasiruddin al-Albani sai aka samu wasu sai suka saci wannan littafi sai suka je sai suka sake buga shi ba da izinin mai littafin ba to wannan ma da dan sauki domin ba su sauya komai a ciki ba ba su sake tambid ba wato typesetting amma wasu da suka tafi kasar Masar sai suka dauki littafin sai suka sake buga shi a computer sannan sai suka je suna ainihin sayar da shi kuma suna cewa ainihin wannan littafi al-maktabul islami ita ce ta ainihin wato buga to wannan yana daga cikin wannan bugu dai wanda yake gaskiyar lamari malamin ko kadan bai amintu da waɗannan bugu ba amma a cikin muqaddimat tarkhis na ahkamul janaiz wato lokacin da ya kammala rubuta littafin daga baya ya zo ya takaita littafin yadda ya takaita abubuwa masu yawa to tun daga shafi na biyar har na shida na talkhis na ahkamul janaiz din nan yayi cikakken bayani game da waɗanda suka ainihin je suka buga littafin ba da izinin shi ba da hujjar cewa ai za su yada ilimi ne da hujjar cewa ai za su yada addini ne da hujjar cewa ai su ma ɗaliban shi ne za su yada manufar shi anan ne har malamin yayi ishara zuwa ga wata kafaitacciyar matsala a fiqh ita ce ko ya halatta ka je ka buga littafin mutum ba da izinin shi ba ka je kana siyarwa ko kana rabawa kyauta ko ya halatta ka je ka buga kasar din mutum kana sayarwa ko kana rabawa ba da izinin shi ba? Amsa ita ce bai halatta ba. Kana buƙatar ka karanta wannan littafi mai suna Dirasatun Shar'iyya li Ahammil Uqud al-Maliyya al-Mustahdatha. Wannan littafi yana magana akan darussa ne na shari'ar musulunci ga mafi muhimmanci ko muhimman matsalolin kasuwanci da ake kullawa na zamanin nan na kuɗi da makamantansu, wanda Dr. Muhammad Al-Amin Mustafa Abu Hushankiti wani babban malami ya rubuta a cikin wannan littafin. Tun daga shafi na ainihin wato 739 malamin ya tsaya har zuwa ƙarshen littafin ya tattauna dangane da al-mabhasur rabi' huququl muallif copyright. Bai halatta ka ɗauki littafin malami ka buga ba tare da ainihin izinin shi ba, musamman in ya tsare haƙƙin take ai. Amma in bai tsare haƙƙin ba, wannan zaka iya bugawa. Bai halatta ka ɗauki kaset ɗin malami ka buga ba, musamman in ya tsare haƙƙin sai da izinin shi. Amma in bai tsare haƙƙin ba, zaka iya bugawa. To abin da ya faru, a da malamai na musulunci ba sa tsare haƙƙin buga littafi. Duk wanda ya ga littafin sai yake bukata sai su ce zai buga, saboda a lokacin manufar ta yada ilimi ce da yada sunna da yada ainihin addini. Daga baya sai manufofi suka shigo iri-iri, waɗanda daga cikinsu akwai manufar yada kuɗi, ai manufar neman kuɗi, sannan akwai manufar ɓatancin suna da aƙida. Sai a je a ɗauki littafinka, sai a je a yarba wasu abubuwa a ciki waɗanda ba kai ka faɗa ba, ko a je a rage wasu abubuwa waɗanda rage su kuma zai iya haifar da maganar ta sauya ma'ana, ko kuma a ɗauki kaset ɗinka a je ainihin a ƙara wasu abubuwa waɗanda ba kai ka faɗe su ba, ko kuma a je a rage wasu abubuwa waɗanda waɗannan abubuwan rage su zai iya haifar da sauyin ma'ana. To dukkanin malamin da ya ce bai yarda a buga littafin shi ba sai da izinin shi, to bai halatta ka buga ba sai da izinin shi. Dukkanin malamin da ya ce bai halatta a buga kaset ɗin shi ba sai da izinin shi, to bai halatta ka buga ba sai da izinin shi. Ku samu wannan littafi ku ainihin karanta, sannan ku samu ainihin daga cikin littafai waɗanda aka rubuta su akan waɗannan abubuwa kai tsaye fatawa islamiyya na larabci shi da kuma fassarar shi na turanci, in kai dan boko ne baka iya karatun larabci ba. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya haramta wa kowa ya buga littafin shi sai da izinin shi, amma dalilin shi a wancan lokacin saboda ya taso yana da bakin jinin da ana ƙara mishi ko ana rage mishi maganganu. Haka Abubakar Mahmudu Gumi yayi a lokacin da aka fara buga ainihin littafan shi guda uku da suka fito a 1970s. Littafin farko shine Al-Aqidatu Sahiha bi Muwafaqati Shari'a. Malam Abubakar Gumi yace duk wanda zai yi wani aiki akan littafin sai ya nemi izinin shi. Dan haka Professor M.O. Abdul daga Department na Arabic and Islamic Studies, University of Ibadan, ya je samu izini rubutacce a wurin Malam Abubakar Gumi, ya fassara littafin da turanci, ya sanya wa fassara an analytical translation of Al-Aqidatu Sahiha bi muwafaqati shari'a. In kana son wannan littafi ka zo ainihin mu yi maka photocopy nashi insha Allah ta'ala. Haka Malam Ahmad Usman Kauru da ya tashi fassara shi da Hausa a matsayin shi na almajirin mai littafin, duk da haka sai da ya je ya samu Malam Abubakar Mahmudu Gumi. Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya mishi izini kuma da ya fassara ya sake kaiwa Malam Abubakar Mahmudu Gumi. Malam Abubakar Gumi ya yaba kuma ya sa albarka. Darul Kutubul Ilmiya da suka buga Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an bugun farko, a jiki zaka ga an sa huququt tabi'i mahfuza. Haka abin ya faru da tarjuma harshen Hausa wanda Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya ainihin fassara, ita ma dukkan haƙƙin bugawar an tsare. Amma littattafai na malaman da da suka rasu waɗanda har suka taho zuwa waɗannan zamanna, kana da 'yancin ka ɗauka ka je a sake buga shi a yadda yake, reprinting kenan, ko kuma ka dauka kai ta haƙiƙe, amma duk inda kaga kuskure ko kuma abin da baka fahimta ba a littafin, baka da iznin ka cire shi gaba daya, sai dai ka ja layi a ƙasa sai ka bayyana taka fahimtar, domin ta iya yiwa kuskure kai din ka fahimta. Wani in yazo ya duba sai ya ce abinda mai littafin ya faɗi shine daidai, ka fahimci kuskure. Waɗannan su ne ka'idojin musulunci. To haka abin yake har a yanzu. Malam Nasiruddin Al-Albani, kamar yadda zaka zo ka ji yanzu nan littafin shi kaf da ƙarshen rayuwa, sai ya maida haƙƙin buga su a hannun Malam Sa'ad Rashid, wani dattijo ne dake Riyadh a ƙasar Saudi Arabia, shine wanda yake da Al-Maktabatul Ma'arif. A bisa sharadin, in ya buga dan abin da ya samu na riba, na kira shi dan ne saboda Hausa, amma riba buga littafai tana da yawa, Albani ya mai wasiya akan zai rinka baiwa iyalan shi gargadan abin da ya samu, zai kuma rinka baiwa ainihin daliban shi. A ci gaba da raye wannan cibiya mai suna albanicenter.com. sai dai abin da zai baka sha'awa, almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba ci ma zaune ba ne, ƴaƴan Muhammad Nasiruddin Al-Albani mazansu da matansu ba ci ma zaune ba ne, don haka ba ya kwanta ya mutu ba ne, sun koma sun kalarai suna jiran menene Sa'ad Rashid zai ba su. Hasali tarbiyyar da ya musu ta sa tashi tsatsaye da kansu, ta sa har sun wadata daga abin da Sa'ad Rashid ke ba su. Don haka in ya yunkura zai ba su, sai ce a'a ya buga littafai na wannan kuɗin ya ba su, in ya buga littafan su kuma sai su rinka rabawa kyauta. Sai ce sun yi wa mai asalin littafin sadaka saboda sun fi karfin abu. Haka ya kamata. Haka Abubakar Mahamudu Bumi yanzu yayi wa ƴaƴan shi, ya karantar da su, yayi tarbiyyar su, dan haka littafan shi in an buga ba dai ka siya a hannun su ba, sai dai in ka siya a wurin ƴan kasuwa, amma in ka je ka samu ƴaƴan shi kyauta za su dauka su baka. Allah madaukakin sarki ya jikan waɗannan malaman sunna. To malam yake cewa wannan malai ta ba ta ushi zikirihi, na daga cikin al'amuran da ba a jinkiri dangane da ambatar su, anna hadhihi at-taba'a ala hadhihi as-sura, wannan bugu da ka gani wanda yazo a bisa wannan sura, wa bi hadhihi az-ziyadat, wanda kuma yazo da ainihin wannan ƙari, ina littafin yake? Na'am, na'am, nasikhatun lit-taba'ati as-sabiqa kulliha, yace wannan ainihin wato bugun ya shafe dukkan bugun da aka yi wa littafin wanda ya gabata. Wa hiya haqqun khalisun li maktabatil ma'arif ar-riyad, haqqi ne tsantsa da ainihin wato matabar buga littafan nan mai suna al-maktabatil ma'arif wadda take Riyad a kasar Saudi Arabia. Laysa li ahadin munafasatuhu fiha, bai halatta kowa ya jawayya da su a buga wannan littafin ba. Wannan littafin na ahkamul jana'iz jama'a, Albani ya ce kadai waɗanda ya halatta wa littafin ya ba su izinin su buga shi sune al-maktabatul ma'arif waɗanda ke Riyam, don haka zaka ga sunan su karara al-maktabatul ma'arif. Haka nan mafi yawancin littafan shi su kadai ya baiwa izini, shi yasa har daga baya sai ka ga an zo ana buga littafan sai kaga an sa at-taba'atu ash-shar'iyya al-wahida. Yanzu dubi littafin salatu tarawih, gashi sai aka sa at-taba'atu ash-shar'iyya al-wahida, bugu wanda yake kawai shi kadai ne na shari'a, shi kadai ne daidai da shari'a guda ɗaya wanda mai littafin ya izini. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam yace saddadallahu qutana ila al-haqq wa bil-haqq, Allah ya daidaita tafiyar mu zuwa ga gaskiya kuma ya zama da gaskiyar muke tafiya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ya dadin tsira da albarka ga annabin mu Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi, Allah ya kara musu aminci baki daya. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuma tsarki da godiya sun tabbata ga Allah, ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah, ina roƙonka gafarta mini, Allah na tuba ka karbi tubana. Muhammad Nasiruddin Al-Albani shine ya rubuta wannan littafi tare da wannan shimfiɗa, ya rubuta wannan sabuwar shimfiɗan ne a ranar 2 da ainihin watan 4, watan 4 shine Jumada Saniya ko yanzu ma dan ula shekarar hijira na da 1412 wato in ka lissafa yau shekara 20 kenan daidai shekara 20 daidai kenan wanda yayi daidai da kusan 1990 kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi karatu yayi karatu sai dai kuma da ainihin lokaci ya taho dan haka ba mu saurara anan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe za a ci gaba da karatun wannan littafi da wannan muke cewa abinda muka karanta Allah madaukakin sarki ya sa albarka ga abin da yake daidai ne ya fi mana ainihin abin da yake kuskure kuma Allah ya karfafi gwiwar mu da ainihin kokarin mu har mu karance wannan littafi kuma mu sauke shi kamar yadda muka yi a karan farko kamar yadda na ambata